Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mata zangon FM na VOA Africa a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai Alpha Radio kuma si a Ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC yanzu tare nake da Nazir Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirin a yau daidai wannan lokacin kamar yadda aka saba duk daren Juma'a zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar mu da za ku kira ita ce 2025 2655 kada amanta sai an sa alamar tara wato plus da daya sannan a jiro lambobin sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga kasar Kamaru amma kafin nan sai mun fara da shan labarin duniya
masauraro assalamu alaikum shugabannin kasashen turai sun amince da ci gaba da kakabawa Russia takunkumi sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine a shekarar 2014 a tsibirin na Crimea Shugabannin na tarayyar Turai sun fada a yau Juma'a cewar an ƙara wa takunkumin tsayi har zuwa watanni 6. Wata majiya da ba a bayyana ta ba ta fada wa kamfanin jakadancin labarai na Faransa wato AFP cewa an tsaida maganar ne a taron kolin da aka yi a Brussels bayan shugabannin sun yi wata gajerar tattaunawa akan Ukraine. A gefe guda kuma Amurka na da niyyar kakabana ta takunkumin akan Russia sakamakon mamayar da ta yi wa tsibirin na Ukraine. Haka kuma kwamitin binciken sirri na Amurka ya tabbatar da Russia ta tsoma hannu a zaben shugabancin kasar Amurka wanda a gudanar a shekarar 2016 domin taimakawa Trump ya yi nasara. Tun dai mai bincike na musamman Robert Mueller ya riga ya zargi wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma wasu kamfanoni da kitsa samun dama a cikin zaben. An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka mamaye majalisar dattawan Amurka bayan da suka shiga cikin zauren majalisar dattawan birnin Washington. Don su nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba Donald Trump a kan shige da ficen baki. 'Yan sandan shiyar Capitol sun damƙe masu zanga-zanga har 575, waɗanda akasari mata ne. Masu zanga-zangar sun lullube jikinsu da barguna irin waɗanda aka baiwa yaran da aka raba su da iyayensu a kan iyaka ta kudancin ƙasar. Senatoci 'yan jam'iyyar Democrat irin su Tammy Duckworth da ita Illinois da Mazie Hirono da Hawaii da kuma Ed Markey daga Massachusetts na daga cikin waɗanda suka zirci masu zanga-zangar don nuna goyon bayansu. 'Yar majalisar dokokin Amurka, Pramila Jayapal ta Washington, wadda ita ma zuwa ƙasar ta yi, ta aika da saƙo ta kafa Twitter ta ce tana tare da waɗanda aka kama kai da fata. Inda shafin nata na Twitter ta ce, "Yanzu nan aka kama ni tare da mata sama da 500 da suka taru don ƙalubalantar manufofin Trump masu tsauri, waɗanda ba za su ɗore ba a ƙasarmu." Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Juma'a ne shugabannin kasashen Turai suka cimma yarjejeniya kan bakin haure. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce, "Yarjejeniyar labari ne mai kyau. Kungiyar Turai ce ta fara tattaunawa a jiya Alhamis da yamma, aka kuma kammala ta a safiyar yau Juma'a. Wannan yarjejeniyar za ta kirkiro wuraren zaman wucin gadi ga masu neman mafaka da ke shigowa daga wasu kasashen zuwa Turai, musamman ga waɗanda suka amince da karɓar bakin haure." Kasar Italiya dai ta ki amincewa da yarjejeniya a taron kolin kasashen na Turai da ake yi a kasar ta Brussels, inda suka buƙaci kasashen ƙungiya 28 da sun ƙara taimako akan matsalolin bakin haure a birnin Rome. Firaministan Italiya Giuseppe Conte ya ce daga baya kasarsa za ta yanke shawarar ko za ta karɓi bakunci ko kuma samar da wurin zama na wucin gadi da bakin hauren ko kuwa a'a. Sakataren ma'aikatar harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya gana da takwaransa na ƙasar Japan yau Juma'a a Tokyo don alafar da damuwa da take damun Koreya ta Arewa take da shi akan sadaukarwar Amurka ga yankin, yayin da ake neman kawo matsaya a yarjejeniyar dakatar da shirin nukiliyar Koreya ta Arewa. Yau Juma'a Mattis da ya tsaya kafa da kafa da ministan tsaron Japan Itsunori Onodera ya ce dangantakar Japan da Amurka na nan daram. "Duk da cewa muna tsaka-tsakiyar yarjejeniya tsakaninmu da Koreya ta Arewa." Ministan tsaron na Japan Ondera a nasa ɓangaren ya ce Amurka ta amince za ta ci gaba da atisayen sojoji tare da Japanawa. A farkon watan nan ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana dakatar da atisayen sojin bayan ganawarsa da shugaban Koreya ta Arewa Kim Jong-un. Inda shugaban ya ce atisayen yana da tsada kuma yana haifar da tsokana a tsakanin Koreya ta Arewa ta dade tana kiran a dakatar da wannan atisayen sojojin don tsoron yiwuwar kai mata hari abinda sojojin Amurka da Koreya ta Kudu suka musanta a baya.
Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana dukkan ra'ayoyinku. Babu wani maudu'i da muke sakawa a yau, saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk abin da kuke so. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555, amma kar a manta a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin mu kai ga daga wayoyinku a shakata da wannan.
Shugaban kasa ba ba kuma memba ba ban je makaranta mai tsada ba ban je Dubai ba kuma ban je London ba gidan mu ba a ce RA ne ba ban dauki selfie na sa Instagram ba ko za na san musaniyar ruware wallahi dai ba za na san makaryaci ba ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da rana Chicken dare na tunananta na dau waya na leka shafinta na Instagram har ma na Twitter anan na kalle dukkan motanta nay na am da kyawun surarinta nay DM na ce kin hade yan mata ta godiya mai request din nan barinta farin ciki ya kama zuciyata ce nake yi kamar bani ne wa ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da rana magar yace ba za ya ida ce ba an kale mu kai saboda juna muna waya da ita ba
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi 202-205-6555
To madalla a yau mun fara da samun kira daga Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi
Ne magana Usman Babaji ne daga Banka Tagun Gara Bauchi Najeriya
To malam Usman fili gare ka muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
Ra'ayina a yau dai shine ina son ne magana akan tashin afirin da yake faruwa a nan Najeriya Musamman kaman a nan jahar Plateau ba ga tunu haka suna yawan faruwa a nan jahar yawa fata hukum kuma wannan abin da yana faruwa ne saboda alaman siyasa
To tunda ka ce yana faruwa ne saboda siyasa, wata shawara zaka bai wa ƴan siyasa ko jami'an tsaro wajen shawo kan wannan lamari?
To shawaran da zan bayar shine dai jami'an tsaro ya kamata su yi ya bakin kokarin su, saboda abin da yake faruwa shine duk lokacin da siyasa ya gabata irin wannan lokaci ana samun tashin hankula. Sannan kuma ina son bayar shawari wa ƴan mu talakawa su yi duba da kyau, saboda irin abin da yake faruwa duk mu ana barin mu a baya duk abin da yake faruwa akan me yake karewa, saboda haka da fatan da dauki shawara na Allah ya ba mu sa'a.
To Malam Usman, mun gode da wannan shawara da ka ba mu. To bar mu je Maiduguri. Wani ne akan layi daga Maiduguri?
Malam Abdullahi ne daga Maiduguri.
To Malam Abdullahi, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
To masha Allah, jazakallahu khair. Allah ya taimake ku, Allah ya ba ku nasara.
Amin.
Allah. Wato ra'ayina nan shi ne, wato ziyarar da shugaban kasa yake yi, don wallahi Allah ya saka mashi da ta yi. Kuma na ji wani gidan rediyo da sun yana wani bayani, wai cewa wai shugaban kasa ya yi biya yana ziyara ne ta arewa kawai. Alhalin in an duba ya yi ziyara a Binwe da Taraba, amma wai sai suka ce wai an yi yaki a Taraba bai je ba. Saboda haka mutane su yi ta tunani, fi sabilillah su yi masa adalci.
To Malam Abdullahi, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Za mu koma Bauchi. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum sashin Hausa.
Amin wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna sauraron ka.
To yau ma dai za mu sake tuni ne ma shugaban kasa Muhammadu Buhari akan maganan katin zaki dam wanda take jihar Bauchi. Lallai muna so shugaban kasa ya daureye mana wannan katin zaki dam. Yin wannan dam zai ba mu dama mu ƴan arewacin Najeriya mu yi noma kwarai da gaske, a samu abinci da kuma kifi da zaman lafiya a kwanta a wajenmu saboda noma din. Lallai muna so ya mana dam na katin zaki. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, mun gode da wannan kira naka. To har yanzu dai layin mu a buɗe yake, sai ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku. Gashi kira mun samu daga Katsina. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum. Sani Umar ne mai addu'a.
Malam Sani Umar, muna sauraron ka, amma ɗan kashe rediyon ka da Allah. To muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
In same ku dan in yi bayani kan wannan gidan rediyo naku.
Na'am.
Domin gaskiya yana ilimantar da mutane ba kaɗan ba.
To alhamdulillah.
Wallahi na yi shekara ina son in same ku, Allah zai nufa ba.
To mun ji daɗi da ka same mu a yau. To ban da wani, akwai wani ra'ayi da kake da shi ko wani abu da yake damunka da za ka iya faɗa ga al'umma ko?
Gaskiya ni ra'ayin da yake damuna shi ne kamar ƙabilancin da aka nuna ƴan ƙwallon Najeriya. Wannan abu yana ci mun tuwa ƙwarya ƙwarai da gaske, saboda ga penalty an samu amma an hana. An yi amfani da bidiyo mai tantancewa kuma still an kiya.
To Malam Sani Umar, mun gode, kuma wannan za mu iya ɗaukan shi a matsayin ƙaddara ta Najeriya. To bari mu je Kano. Wani ne akan layi daga Kano?
Assalamu alaikum. Sunana Ɗanjuma Mai Shago, ko kai a ƙaramar hukumar Sanya da ke jihar Kano, Najeriya.
To Ɗanjuma, muna sauraron ka, menene ne ra'ayinka a yau?
To ni ra'ayina a yau shi ne ga irin kashe-kashen da aka yi a jihar Filato. To ga wanda ake yi a jihar Zamfara, mai girma shugaban kasa ya kai ziyarar jaje a jihar Filato. To su mutanen jihar Zamfara ba mulkin su yake yi ba ko kuwa? Duk kashe-kashen da ake a jihar Zamfara bai kai ziyara ba, bai kai ziyarar jaje ba, bai kai ziyarar ta'aziyya ba, su ba mulkin su ake yi ba ko kuwa?
To baka gani Najeriya ne? To Ɗanjuma, baka ganin cewar ba mamaki akwai wani abu da ya rike shi lokacin wannan rigima din, ko kuma akwai wani dalili da yasa shi bai samu halarta gurin ba, ko Allah da ya ba?
To ai ranka ya dade, kashe-kashen nan an yi ba sau ɗaya ba, sau biyu ba, ba sau uku ba, bai kai ziyarar nan ba. Su ma ƴan Najeriya ne, halattu cikakkun ƴan Najeriya, saboda ne su in ba ware su ake.
To Malam Ɗanjuma, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne aka layi da Kaduna?
To Alhaji, barka da yammaci.
Yawwa, barka da ya suna malamin.
Sunana Murtala, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka, yau me ke zuciyanka?
To abin da ke zuciyana shine ta na farko ba mu jin dadi ko muna jajintawa musamman mutanen Plateau da inda ake zuwa jiya kashe mutane wanda ba zo ba su gani ba. Amma muna kiran shugaban kasa da shi dambazo da babban murya cewa duk sharuɗa fa da ya kamata duk jahan da gwamnati ya sakaci ake kace-kace sun tuka cewa a kafa dokan ta baci a wannan jaha. Saboda gwamnatocin PDP da suka gabata an irin wannan da kai ba sun kafa dokan ta baci. Idan da ya dauki ba su dauki dokan ta an kafa dokan ta baci fa kaman ana ga kaman shi shugaban kasa ya bunisi haka suke faɗa a kananan kafafen yaɗa labarai na gida wasu kabilu wasu aka ga suna ta bugo waya suna cewa shugaban kasa ya kauda ido. Kawai abin da za a kafa dokan ta baci a duk jahan da kawai ake tashi hankali. Ina ga da haka za mu samu zaman lafiya da fatan za ku tashi lafiya.
To Malam Murtala, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Osun, wani ne akan layi?
Kuna magana da Lawal Dayyabu dan kawo daga Osun State na Ikiri.
To Lawan Dayyabu, muna sauraron ka.
Hakika yau ra'ayin da nake so in bayyana muku biyo Hausa akan yadda ake kashe al'ummar Hausawa ko kuma in ce musulmai. Watan abin akwai bakin ciki gaskiya a rayuwa, saboda ga shi dai mu ne musulmai musulmai muna kuma kira da cewa mu Hausawa ne. Kamar kun yi duk wani killan.
To ba ga da kace Hausawa, kashe Hausawa ne kadai da mai ka ko musulmai kadai? Ka san akwai Najeriya ba kasa ce ta musulmai ko ta Hausawa kadai ba, kuma ko ina akan kashe kowane bangare.
To haka ne, abin da ke bani mamaki a nan shine misali ina nufin Hausawa din kadai ba na so a kashe ko kuma a irin haka. Ga ne na ina kasar Inyamurai ko kuma ce kasar Yarbawa, amma za ka ga suna zaune lafiya suna mu'amala lafiya. Kuma ko da shin Hausawa sai a ce an samu wani akasi irin na kashe al'umma shi ne abin ke dan.
To Malam Dayyabu, Allah ya kiyaye kuma Allah ya kare mu daga wannan abu da yake faruwa, ya maganin shi. Bari mu je Niger, wani ne akan layi daga Niger?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunan malamin Muhammadu Awwal daga Minna.
Muhammadu Awwal, muna sauraron ka.
To akalla gaskiya ne babban matsala ta hana shi ne. Kashe-kashen nan da ake yi a
kan. Malam Muhammadu Awwal, kana tare da mu?
Eh, ina tare da
ku. Yawa, to muna sauraron ka.
To mu da fahimtar mu kai siyasa ce.
Me yasa ka ce haka?
Saboda akwai alamomi kala daban-daban, domin yanzu cikin mahukuntan nan babu wanda bai da ɗan baranda, wanda yake kuma kasari su ne suke juyawa su koma 'yan ta'adda. To kaga dan wannan duk ta faru, kaga ba zai zama mana abin mamaki ba.
To me za ka yi kira ga, wani kira za ka yi ga matasan da ake amfani da su wajen zama 'yan baranda?
Eh, tsakani da Allah, su ji tsoron Allah, kuma duk mai son ci gaba a ƙasar shi ya kiyaye wannan al'amura.
To
zama dan kasa na gari.
To Muhammadu Awwal, mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar. Bari mu je Kaduna. Wani ne akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Safil Hashim Gumal, barka da yammaci ne muka fatan alkhairi.
Yawa, barkanka dai.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillahi, akwai wani babban mutum a Najeriya wanda ya ba mu mamaki. Wanda ake kira Alhaji Yusuf mai tamakura. Na kamar tsohon ma'aikacin gidan rediyon nan ne na BOA. To muna kira gare shi irin waɗannan maganganu da yake faɗa akan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ya kamata ya san fa cewa shi fa ɗan arewa ne, shugaban ƙasa ɗan arewa ne. Kuma ya kamata a ce idan za a yi adawa, a riƙa yin adawa mai tsafta, ba wai a ce hasada da bakin ciki za a riƙa ɗaukuwa ba. Yanzu har ya iya buɗe baki ya ce wai mutanen da aka kashe a mulkin Buhari da bai kai na mulkin da aka kashe a jam'iyyar PDP ba.
Alhaji Musa, baka ganin cewar a matsayin sa na ɗan Najeriya yana damar da shi ma zai fito ya faɗi abin da ke ransa ga shugabansa?
Malam Sarajula Hashim Gumar, idan muka ɗauka, ai akwai magana da idan ka faɗa ta murarin al'umma sun tabbatar da cewa wannan kana faɗin gaskiya ne ko kuma kana abin nan. Amma iri-iri ka fito kana irin abubuwan da bai kamata ba a matsayin ka na babba a arewa, muna ganin girman ka, muna ganin mutuncin ka, a ce kana fito kana faɗi da wannan maganganun, to ya kamata gaskiyar su mai tamakura ya iya bakin shi san abin da ya kamata zai faɗa a cikin shugaban.
To Alhaji Musa Ngaro, mun gode kwarai da gaske da wannan kira, kai ka bayyana ra'ayinka. To muna da kira akan layi, wane ne akan layi?
Sunana Muhammad Bello.
Muhammad Bello, daga ina kake kira?
daga Katsina jihar Katsina Najeriya.
To muna sauraron ka Muhammad Bello.
To ni ra'ayina kan abubuwa guda biyu ne nake so in bayyana.
Na'am.
Na farko magana kamar mutanen mu na Ibo na Najeriya da suke ganin an maida saniyar wari ba ba su manyan mukami a gwamnati ba suna neman ballewa. Suna cewar mulki ne na demokradiya na farar hula. Jam'iyyu ne ga su nan an baza a faifai. Kai ka zaɓi abga ka yi. APC ta zo da mutanenta sun ci zaɓe. To kuma dan dai su ne abinin sun zo raba mukamai. Sai a ɗauko ɗan abga a ce a bashi mukamai mai tasiri ga waɗanda suka zo suka gwagwarmaya suka yi takara da su suka kada su a zaɓe.
To ta wace hanya kake ganin za a yi maganin wannan lamari? Domin a haɗa kai.
Bi jam'iyya su zama tare da mutane. Misali inda APC suka yi, ai ba za a ce an maida saniyar wari ba wajen raban mukamai.
To Alhaji Bello, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da ɗaga wayar ka muka kawo ƙarshen ɗaga wayoyin mu a yau. Sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu za mu sake buɗe muku layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayi. Ga wanda suka samu kira, mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 5 saura minti 9. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasancewar kasashen nahiyar Afirka da suka wakilci nahiyar a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da ake gudanarwa a ƙasar Rasha sun yi wajen ron a zagayen farko ban samu zuwa zagaye na biyu ba. Wannan yasa na yi hira da Coach Sulemani ko me yasa kasashen nahiyar Afirka suka fice cikin gaggawa haka?
Malam Garba, abin da zan fara gaya maka, ƙwallon ƙafa ya ci gaba. Saboda haka in za ku je kaman babban wasan ƙwallon duniya, she kun yi taka tsantsan. She kun samu ƴan wasa na kwarai kuma kun samu organization na kwarai tukunna ku fiskanci wannan wasan. To wasan an Afrika na dauki kaman ekin kasar Egypt. Kasan Egypt su sa dan wasa ɗaya suka sa a gaba shine mai jagorantar su. She yazo ya zama wannan dan wasan ya samu rauni. Kaga she ya zama suka samu wani suma kasala don sun sa duk kwazon su akan shi. She suka samu kasala shi ya kawo musu wannan rashin taka rawan gani a wasan da suka buga. Kuma kasan sun fado akan wannan kasan da take bakuntan wannan wasan ita ne kasar Rasha. Kuma kasar Rasha ba su so su ma su ga sun wuce gefen wasan. Wannan na farko kenan. In aka dauki kaman kasan Morocco. Morocco ɗan wasan da suke da shi ba wani ɗan wasan da ake ji Afrika ko kuma a duniya wanda suke taka rawa zuwa har zuwa yanzu. Amma kuma shi wanda ake kira ɗan shi Kotsu. Shi wannan bafaranshin ya sa wani ba zan ce kabilanci ba amma ya sa son rai a ɗaukan ɗan wasa. Wanda ya kawo musu cikas inda ba su je nesa ba, ba su je zagaye na biyu ba. Amma kaga Najeriya, kaga Tunisia, kaga Senegal, wannan za a iya ce rashin samun sa'a ne don sun taka rawan gani, sun nuna kwazonsu zuwa wasan da suka bubbuga.
Mama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kokarinta na taimakawa kasashen da suke kasashen kudu da hamada da kuma gudanar da kasuwanci tsakanin yankin da Amurka, a shekarar 2000 gwamnatin Amurka ta kirkiro shirin raya kasashen Afrika da fadada bunƙasar su, wanda a takaice ta sa lakabin AGOA. A ƙarƙashin dokar aka kafa kasuwanni a yankunan don bunƙasa harkokin ciniki da fasahu. Cibiyoyin cinikayya da saka hannun jari na hukumar raya ƙasashe masu tasowa USAID waɗanda ke ƙasashen Ghana, Afirka ta Kudu da Kenya na taimakawa, ingantawa da faɗaɗa yadda ake gudanar da kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka. Cibiyoyin da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka ke kula da su sun hada kawunan ƴan kasuwan Afirka da Amurka tare da janyo ra'ayin masu saka hannun jari a Afirka da kuma ci gaban kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka tare da kikkiro da ayyuka da samar da kuɗi wa dukkanmu. Cibiyoyin na ƙara cuɗanya a yankin wanda yake ƙara buɗe kasuwannin Afirka wa kayayyakin Amurka da ayyuka. Kuma yana haifar da hanyoyin samar da abinci ta ƙara safarar abinci kan iyakokin Afirka. Haka kuma waɗannan kasuwannin suna taimakawa wajen inganta hanyoyi biyu na kasuwanci da Amurka a ƙarƙashin dokar AGOA, tare da ƙarfafa saye da siyar da hannayen jari, kimiyya da fasaha domin jagorantar haɓakar arziki a yankin na Afirka gaba ɗaya da ma duniya baki ɗaya. Ta wannan hanyar sun samu nasarori masu yawa a cewar jami'in gudanarwar USAID na yankin Afirka a yamma, Alex Deprez.
Since 2010, USAID's regional trade hubs have facilitated more than 300 million in new finance and investment.
Daga shekarar 2010 zuwa yau, kasuwannin USAID sun samar da fiye da dala miliyan 300 a sabbin hannayen jarin kudade, kuma AGOA ya taimaka wajen bude hanyar aika kaya na kamar dala biliyan 1 zuwa kasashen na Afirka. Ya kuma taimaka wajen samar da ayyukan yi ga mutane fiye da 60,000 a nan Afirka. Yayin da yake jawabi a taron gina dabarun aiki a Accra, Ghana a ƙarshen watan Afrilu, Director Deprez ya yi amfani da ƙasar Ghana a matsayin misali na nasarorin da yake nufi an samu.
Here in Ghana, for example, we have a range of wonderful products that are now entering the U.S. market, including cocoa, shea, cashew.
Alal misali, a nan Ghana. Muna da kayayyaki daban-daban da ke shiga kasuwannin Amurka, kamar su koko, man kaɗanya, gyaɗa da bushasshen mangoro. Akwai ci gaba sosai ganin cewa kayayyakin na yawan fita kamar man koko da garin koko maimakon wake. Haka zalika kayayyaki masu yawa kamar sabulai maimakon gyaɗar kaɗanya, kuma ana siyar da su, yawan kayayyakin na ƙaruwa. Ga dukkan alamu, akwai alamun ƙarin haske nan gaba saboda Afirka ta yamma tana ci gaba da samun ƙarin mutane masu abin hannunsu. Buɗewar hanyoyin samun kasuwanci domin samar wa irin waɗannan mutane masu abin hannunsu da kasuwannin yankin ba ƙaramin nasara ba ce, a cewar Director Deprez. Ya ƙara da cewa Amurka da USAID a shirye suke su ci gaba da zama abokan tafiya da kasashen Afirka don tallafawa kasashen rayuwa da ƙarfafa dangantakar harkokin cinikin da ke tsakaninsu da mu. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice. Malam Naziru.
To, shugabannin kasashen Turai sun amince da ci gaba da ƙaƙabawa Rasha takunkumi sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine a shekarar 2014 a tsibirin Crimea. Shugabannin na Tarayyar Turai sun faɗa a yau Juma'a cewar an ƙara wa takunkumin tsayi har zuwa watanni 6. Wata majiya da ba a bayyana ta ba ta faɗa wa kamfanin jakadancin labarai na Faransa, wato AFP, cewa an tsaida maganan ne a taron ƙolin da aka yi a Brussels bayan sun yi gajerar tattaunawa a kan Ukraine ɗin. An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka mamaye Majalisar Dattawan Amurka bayan da suka shiga cikin zauren Majalisar Dattawan birnin Washington don su nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba Donald Trump kan shige da ficen baƙi. 'Yan sandan shiyar Capitol sun damƙe masu zanga-zanga har 575 waɗanda akasari mata ne. Masu zanga-zangar sun lulluɓe jikinsu da barguna irin waɗanda aka baiwa yaran da aka raba su da iyayensu akan iyakaci ta kudancin ƙasar.
To, a gaishe ka, masu raro, da wannan makakashin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Nazir Ahmad Hausawa,
wanda ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Levis Gresham, wadda ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Cedric, ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.